آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da wannan rana ta Litinin 2 ga watan March 2026, wanda girgin gaskiyan kuma 13 ne ga watan azumi. Yau ba yau muna azumi 13 shekara 1447. Mu gode wa Allah. Shekaran jiya da iyalai nake lissafi, na lissafa mun yi shekara 16 ba mu yi azumi mai dadi irin na wannan ba a Gombe. Shekara 16 azumi mai dadi, babu zafi, babu rana, ba wahala. Haka ne ko ba haka bane? Shekara 16. In kun tuna shekarun baya zuwa 11 ma ka ji kaman za ka yi azumi. Ubangiji, muna gode maka. Allah, muna gode maka. Sannan a can shekaru 16 zuwa yau, ni wasu tafsiran a wani waje na yi su. Misali, na yi guda ɗaya a garin Deba, lokacin zafi shi kan Gombe ne. Na yi shekara 4 a garin Yola, gidan zafi ko? Kaga shekara 4 a Yola ne tafsiri ina azumi kuma. Kwai zafi, mun sha wahalan azumi. A lokacin Gombe ma ana zafi. To indai Gombe ma ana zafi, kaga Yola kan ai mutuwa kenan. Sannan na je na sake shekara 3 ne ko 4 a Suleja, shi ma zafi. Na tafi na zaki wajen shekara 4 a Sapele, can Niger Delta, yankin su Jonathan. Shi kuma ana ruwan sama, kana fifita. Wallahi, ga ruwan sama, ga kana fifita. Ana ɗauke wuta, ai ana ɗauke ruwa. Shikenan masifan zafi kuma. To sai Allah ya kawo mu bana gaskiya. Alhamdulillah, kai ka ce a Jos muke. Allah, mun gode maka da wannan ni'ima dai. Allah, muna maka godiya. Duk inda Allah ya maka ni'ima abun dadi, ka gode masa. Allah, mun gode maka. Wannan shine majalisin mu na 11 a tafsiri insha Allah ta'ala. Muna nan cikin suratul muna cikin suratul Mumtahana. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 5 ne. Munyi karkala da kuma uswatun hasanun fi Ibrahim walladina ma'ahu. Munyi wannan ayan, Allah ya ce koyi mai kyau yana tattare da ku akan ga annabi Ibrahim da wanda suke tare da shi. Ina so ku rike, so da zamu shiga aya da take ƙara ƙarfafawa. Annabi Ibrahim da wanda yake tare da su, sahabbansa kenan, sahabban annabi Ibrahim, lallai koyi mai kyau na gare su. Saboda me yasa? Saboda tunda Allah subhanahu wataala yake cewa babu wata alaka tsakanin mumini da kafiri, alaka ta addini, ta nuna soyayya da fifiko akan wasu, banda wannan suka watsar da iyayensu, suka watsar da ƴan uwansu, suka watsar da komai. To wannan shine mu ma ake gaya mana. Mun tattauna kissa ta Hatib ibn Abi Balta ako a baya, wanda insha Allah zamu je aya ta 5 zamu ga me ake fada game da mu, tunda an fada ga Hatib da sauran mu'mini. To nan kuma ana ta ƙara jaddadawa yan baya. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
الله سبحانه وتعالى يكي تيوى لقد هكذا لقد كان لكم فيهم hakika ya yana tattare da ku fihim a cikin su suwaye uswatun hasana koyi mai kyau tattare da su suwaye tunda can an ce mana annabi Ibrahim wanda ake tare da su akwai koyi to nan kuma sai aka ce maka ba a ce mana annabi Ibrahim da wanda ake tare da su ba sai aka ce laqad kana lakum fihim uswatun hasana lallai fa tattare da su akwai koyi mai kyau wa'annan din ku yi koyi ta zu koyi ne mai kyau suwaye ne su suwaye na'am ah su dai annabi Ibrahim din da ake kara maimaita mana annabi Ibrahim din dai da wanda suke tare da shi na mu'minan ake ƙara jaddada mana amma babu wanda zai koyi da su sai liban kana yarjillahu wal yawmal akhirah sai ga wanda yake kaunan lada mai kaunar Allah da kuma mai kaunan lada ranan tashin alkiyama da neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmal akhir da kuma son Allah ya tsayar da shi daga azaba da fitina ranan tashin alkiyama wa man yatawalla duk wanda ya juya kai yake koyi da annabi Ibrahim kun ga koyi da annabi Ibrahim kamar koyi da annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam tunda shi baban annabawa ne wa man yatawalla duk wanda ya kibi fa inna Allah huwal ghaniyul hamid Allah ubangiji shine mawadaci kuma wanda ya cancanta wa huwal mahmudu fi dhatihi wa asma'i wa sifatihi shine abun godiya a zatinsa da sifofinsa ana kuma gode masa ko kai ba ka gode masa ba baya bukatan aikin ka in kai ka kika tsaya kai Allah mawadaci ne wala yadurruhu kufru ahadin wa isyanuhu sabanka da kafircewanka baya cutar da ubangiji baya karawa Allah komai in ka aikin ka baya karawa Allah komai sannan kuma kin bin Allah baya ragewa Allah komai haka ma Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabi Musa yace ka gaya wa mutananka in takfuru antum in dai kuka kafirce wa man fil ardi jami'an kai duk duniya ma ta kafirce fa inna Allah la ghaniyyun hamid Allah mawadaci ne kuma abun a gode masa ne insha Allah ta'ala to saboda haka Allah subhanahu wataala na gaya man laqad kana lakum fihim laqad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim to sai aka dawo kuma aka ce kana lakum laqad kana lakum fihim uswatun hasana lalle akwai koyi mai kyau wannan ayar da ayoyin da suka gabata a baya akwai fa'idodi amma za mu takaita fa'idodin a aya ta yau kadai shine fadin Allah madaukin sarki wa man yatawalla karshen ayan wa man yatawalla fa inna Allah huwal ghaniyul hamid duk wanda yake bin Allah ya san fushi kansa yake cutarwa kasan kansa yake cutarwa zaka jefa kanka cikin damuwa ubangiji kuma ba abun da ya dame shi da'arka ba burge Allah da'arka ba bukatanta Allah yake ba kamar yadda sabanka baya rigewa Allah komai ba kowa kake cuta ba kanka kake cutarwa so daga Allahu ghaniyun an ta'atil ibad Allah ya wadata daga bautar ku me zai daita in ka bauta wa Allah me Allah zai amfana da ita kai ne kanka ne in ka saba wa Allah me ya rage Allah sai dai in ka fusata shi har yayi fushi da kai dan kuma ka tabe har kiyama da dashi in yin aikin ka yasa ubangiji ya yarda da kai dan kuma kai nasara har abadin abada kana cikin nasara kuma zaman duniyar nan zama ne dan kankani Allah ubangiji ya karba mana ayyukan mu ka yafe mana kurakuran mu zama ne kankani jarrabawa ne kaman hall ne na jarrabawa ka shiga shaf 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 an gama jarrabawa ana baka certificate gurin kan ka rabu da shi sai wani guri kuma daban to haka duniyar nan kana mutuwa jarrabawan ka in mai kyau ne zaka je ka same shi a can in jarrabawan ka ba shi da kyau nan kuma har abadin 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 abada kana cikin wuta la ilaha illallah innaka man tudkhilan nar faqad akhzaytahu duk wanda ka shigar da shi wuta wannan ka tabar da shi Allah ka tsare mu daga wannan tabewa ne yadda zaka tuna wuta yadda zaka tuna wuta shine ka tuna in an dauke wutar lantarki ana zafi yar fankan nan ma to balle kuma a ce akwai AC akwai fanka kana cikin walwala kana cikin jin dadi sai a dauke wuta baccin nan ya yanke wani kuncin zafin wallahi sai kaji anya in kulsa ta motsa ga zafin sai kaji anya yau kan ba tafiya bane to kar ku manta dan wata fa shi kuma kullun cikin wannan bala'in yake kuma har abadin 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 haka kuke kuma duk aikin da kai komai kankantar sa za a zo a ji ko na alkhairi ko na sharri za a kawo shi to Allah ubangiji sai ce asallahu an yaj'ala بينكم وبين الذين أهديكم. نعم.
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى يكتب عسى الله أن يجعل بين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. نعم Ubangiji yace asa Allahu da sannu nan kusa an ya jala bainakum wa bainal ladina adatum minhum mawadda. Tunda Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Inda soyayya ta zuci ne da zaka saka su a cikin zuciya kake jin wasu tsiyarci ko karka ba kafiri haka saboda makiyin Allah ne sai zan ba karke shi da masoyi da aka yi wannan aka ba su misali da annabi ibrahim laqad kana lakum fi ibrahima walladina ma'ahu ko laqad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladina ma'ahu. Annabi ibrahim ga yadda mahaifinsa ma ya jefar da mahaifinsa ya daina mahaifinsa addu'a, ɗan uwan annabi ibrahim sahabbansa su ma suka da wannan aka ce ku yi koyi da su a ga wa sahabbai. Kun san kuma yadda Hatib ibn Abi Balta'a kafin wayannan ayoyin su zo har ma yana daukan wani sirri yana ga yawa ƴan uwansa duk kuma sirrin musulmai dan yana tausayin su dan wani dukiyar su na duniya haka ne ko to Allah dai aika wala ta take zo aduwwi wa aduwwakum awliya. Wallahi sahabbai bayin Allah ne take su ma suka yi biyayya suka watsar da ƴan uwansu kafirai suka kama gaban su ko ruwa ba za su dauka su ba wa ɗan uwansu kafiri ba ko hanya suka ganci sai wuce ba za su kauce masa ba wannan ai makiyin Allah ne. Kun ga su kuma sahabbai ai sun yi da tsanani mai yawa ko nasu sun tsananta. To duk da haka kuma kana da mahaifi ba musulmi ba yau ga abinci ya zo maka amma ko kwano ɗaya sahabbai sai su ga dauka su ba ce ba za mu ba su ba ai Allah ya ce mu kar mu rike su masoya masoyi kuma ko abinci karka ba shi ai makiyi kuma ko abinci karka ba shi ya zama ba sa musu komai. Amma rashin yi musun da ba sa yi su sahabban suna ji ba daɗi a zuciyarsu suna ji ina ma a ce ɗan fiye wata dai zan saya na aika musu a'a in sun zo garinmu zan ɗan bata ta zo gidana in mahaifiyata ce a'a sahabbai suka hana banda wannan a'a in na ji labari ta zo gari kaza ina cikin gari in je in ziyarce ta suna son ina ma haka ko a gaisa a tsatsaye ne watakila a samu dama ma a kira ta zuwa ga musulunci duk sun dauka wannan an hana amma abin yana damunsu a zuciya. To sai Allah yake cewa asallahu ku yi haƙuri ku sahabbai nan kusa an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum Allah zai sa tsakaninku da tsakanin wanda kuka nuna musu gaba din nan saboda su ba musulmai ba saboda Allah ya ce ku watsar da su nan kusa waɗanda kuka watsar da su din nan kuka nuna musu kiyayya tunda ba musulmai bane nan kusa Allah zai saka mawaddatan zai sa muku soyayya tare wace irin soyayya za su musulunta su ma ku bi a hankali Allah da za su musulunta nan an fara kwantarwa da me an fara kwantarwa da muminai hankali dan abin yana damun su yanzu haka za mu yi tafiya a wannan gaban kuma bin Allah kam dole za a bi shi haka za mu yi tafiya sai Allah ya ku yi haƙuri nan kusa za su musulunta za su zama masoyanku kuma za ku yi mamakin soyayyarsu. Wallahu qadir Allah bai da iko ku ban amsa to sai ce Allah mai iko ne wallahu ghafurur rahim su kuma kar ku ga sun ki Allah sun tsani Allah sun yi kaza wallahi in suka musulunta wallahi zan gafarta musu za su zama ba su da zunubi komai musulunci kenan sannan kuma Allah kenan insha Allah za a shiga aljanna. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda za ku samu soyayya tsakaninsu kar ku damu in sun musulunta. Shi yasa Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa Hindu bintu Utba matar waye kenan Hindu bintu Utba matar waye Abu Sufyan matar Abu Sufyan ita hindum tazo gurin manzon Allah tace ya rasulullah ya rasulullah gaskiya bai ba ya rasulullah yawa a kira sunan annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tace ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ba ruwansa baya boye abin da da yayi a lokacin da zai fadi babba a yanzu mai girma yace sai ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma kana ala zahalil abd min ahli khiba'in ahabba ilayya an yadullu min ahli khiba'ika yanzu a gaban annabi take fadan wannan ita hindu bint utba tace wallahi manzon Allah kana ji na yace eh yace a duniya tace a duniya babu gidan da nake so a ga sun tabe sun lalace irin gidanka kai da iyalanka take gayawa take ga annabi a gaban annabi fa amma fa a da take fada lokacin ta musulunta tace wallahi da gidan da nake so in ga ya lalace ya tabe suna cikin kunci ba a duk garin Madina din nan ba gidan da nafi so zama ga irin gidanka sai tace summa asbaha al yawma sannan yau kuma gari ya waye ala zahalil ardi ad duniya babu ahadu khiba'in babu gida ahabbu ilayya an ya'izzu gidan da nafi so a ce sun fi kowa daraja min ahli khiba'ika fiye da gidanka ya manzan Allah yanzu wannan ayar ta fara tabbata ayar nan tana tabbata ku Allah zai saka muku su zo su zama masoyanku annabi sai da rantsuwa yana ƙara tabbatar mata da wannan magana ne shine wannan ayar asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina 'adatu minhum mawadda kuce da fa hindu fa yadda tayi ta nuna kiyayya wa musulunci amma yau kuma gashi an samu soyayya waye ya kashe waye sa aka kashe hamza hindu aka kashe dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam babban annabi da annabi yake ji da shi bayan an kashe hamza tace ku fasa girjinsa aka fasa girjinsa ku dauko min kaza da kaza nasa aka ciro mata hanta ne suke fada masu tarihi ko zuciyarsa ne ko me aka kawo danye ta tauna ta furzar tace matsiyaci kamar dai haka kenan ta nuna dai an yi amma kuma duk da wannan kiyayyen yanzu tazo tace da fa ba wanda na tsana irin ku kamar yadda yanzu kuma duk duniya baki da nake so yafi girma da daraja irin gidanka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Bukhari da Muslim suka ruwaito shi hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda tana labarta mana musuluntan Hindu bint Utba matar Abu Sufyan Allah ya kara musu yadda gaba daya Ibn Hajar al-Asqalani yana sharhin hadisin yake cewa fihi bayanu ma yaqa'u fil qulubi min at-tahawul al-ajib kai a wannan hadisin akwai abin da ya faru na a cikin zuciya na canji na abin mamaki lokaci guda daga tsananin kafirci kai kuma tsananin sau daga tsananin kiyayya kai kuma tsananin soyayya amma mai aifar da wannan shine imani shigan imani ne ba da wannan shi yasa akwai wani sahabi sunansa Safwan ibn Umayya Safwan ibn Umayya na akwai wani sahabi da ake ce masa Safwan ibn Umayya kun ga yadda muka faɗi kissa na hindu yar Utba matar Abu Sufyan yadda asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina 'adatu minhum mawadda ta faɗo a kanta to shi Safwan ibn Umayya ai a Hunaini din nan da muka yi magana jiya ko anan ne muka yi magana Hunaini ko tafsirin yamma ne kam tafsirin yamma ne ko tafsirin yamma mun yi magana Hunaini a Hunaini annabi sallallahu alaihi wasallam da suka samu abin arziki sai annabi ya aikawa shi wannan Safwan ibn Umayya ba musulmi bane amma yana da sassauci muallafatu qulubuhum ne muallafatu qulubuhum wanda ake tsammanin in an kyautata masa zai iya shiga musulunci annabi sai tura masa dabbobi 100 fa kafin dabbobi 100 su isa ya ƙara daukan 100 yace ku ƙara bin sa da 100 100 nawa kafin a ƙara ma annabi ya ƙara masa raquma 100 100 nawa wannan kun san me yake fada bayan an masa wannan kyautan ya karbi musulunci yace wallahi bayan ya kiya musulunta yace wallahi laqad atani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma azani lalle annabi ya mun kyautan da ake yin kyauta 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 ka san karka zama in kana da kana da kudi ya zama kyautanka folio ne ko ai an san folio ko ya ake folio digawa a ba don Allah ina da kudi zan tsaya ina haka ina da kudi zan yi da arena ne haba mana yanzu ba ku wanda yake da billions na kudi biliyoyin kudi yake da shi fa amma zaka samu yana kyautan 100,000 haba ai kana da kudi ko kyautar ka ma aga akwai godiyan Allah a ciki ku duba annabi faraquma 300 to shi da kansa yake cewa an yi min kyauta annabi ya min kyauta mai sunan kyauta yake cewa fama bariha yu'tini bai gushe ba yaban na ji soyayyarsa ta karu kiyayya ta ragu ya kara min ta cire kiyayya ta kara soyayya ya kara min ta cire soyayya kiyayya ta saka soyayya har sai da kiyayyan ta fita gaba daya ya zama na birnin zuciyata soyayya ce ta manzon Allah da musulmai kadai sai na karbi musulunci yake cewa wallahi sai da annabi ya zama duk duniya ba wanda nake so fiye da shi Allah ya canja shi ko bai canja ba Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi ne Wallahu qadir wallahu ghafurur rahim Allah mai iko ne Allah mai gafara mai jin kai kamar yadda Allah ya faɗa kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ka ga yawa duk bayin Allah mutanen duniya la taqnatu min rahmatillah kar ka fidda tsammani da rahmar Allah ka je ka tuba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi gaba daya innahu huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne su kafirai ma Allah yake yafe wa balle musulmi musulmi in ya tuba tuba mai kyau Allah ubangiji zai yafe masa tai yanzu nan alƙawarin da aka musu kawai za su zama masoyan su daga baya ko na fada ai nace Safwan ibn Umayya in muna cikin karatu a daina tambaya sai a bari sai an gama sai a tambaya sai ku rubuta sai ku bar space Safwan ibn Umayya to yanzu alƙawarin da aka yi musu na za a samu soyayya daga baya da wasu daga cikin makiyansu ba ya cika ba to sauran da basu musulunta ba kuma fa yanzu za a ci gaba da irin wannan zaman sai Allah ya ce ku fahimta abinda na hana ku yi alaka da su shine soyayya ta zuciya na fifi na cikin addini da kaza kyautatawa a addaba wannan shi na hada amma kyautatawa ta rayuwar dan adam na yau da kullum wanda ba musulmi ba ka ganshi zai fada kwata ka taimake shi wannan ba laifi bane zai tsallake hanya ka taimaka masa ba laifi bane yana cikin jeji guri mai hatsari da za a iya yi masa illa ka tsaya ka dauke shi a mota ka kai shi watakila ka ce kyauta ba laifi bane wannan wanda ba musulmin ba yana da dan kasuwancinsa ƴaƴansa da suke karkashinsa suna shan wahala kuma ba makiyan musulunci bane irin kiyayya ta zahiri din nan ka dan taimake shi ka kara masa jarinsa dan ya taimake ƴan uwansa ba laifi bane ka zo a azumin watan ramadana ka gayyace shi buɗa baki idan ka nuna masa kyawun addinin ku ba laifi bane idan ka zo na bar da abincin marayu shi ma yana da marayu krista ne yana da marayu matar mijinta ya rasu gayyace ta kawo ta masallaci ta zo da ƴaƴanta ku ba su falalan watan azumi a ba su abinci na marayu da ake bayarwa falalan wannan watan ba laifi bane shine Allah ya gaya mana a wannan ayar da zamu karanta yanzu nan Allah yace la yanhakumullahu
la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin.
To yanzu fahimtar da sabai suka yi cewa an raba gari ne kwata kwata ba taimakon komai, sai Allah ya ce wa'anda ko taimakon allura ko matsa'in wuce kar ku musu sune wanda suke yakin ku. Duk kafirin da yake yakin ku yanzu ai ko a wannan kasar muna da kafirin da ya karmu suke gadan gadan su fito fili har a radio su fada wallahi irin wannan ko a hanya ka ganshi kar ka kauce masa in zai mutu da yunwa saboda yana so ya kashe ka ne bar shi ya karasa. Amma kafirin da ba sa yakar ku yanzu misali anguwar mu da yankin mu zaka samu wasu kafiran ana mutunci sosai da su ba za ka ji suna aibanta addininka ba suna mutunta addininka da za su ji wani yana aibanta addininka ba za ka ji suna mayar masa martani. To irin wannan Allah ya ce la yanhakumullahu ai ban hana ku ku yi mu'amala ta kyautata wa juna ba anil ladina lam yuqatilukum ga wa'anda ba sa yakar ku ba sa cin mutuncin addininku ba sa walakanta ku suna mutunta ku suna mutunta addininku wa lam yukhrijukum min diyarikum ba su fitar da ku daga gidajenku ba kamar yadda ƴan Makka suka yi wa'annan ban hana ku an tabarruhum ki ku kyautata musu ba wa tuqsitu ilayhim kuma su adalci a harkar kyautatawa inna allaha yuhibbul muqsitin Allah subhanahu wataala yana son mutane masu adalci har adalci aka ce ayi musu. To wannan kaga yanzu musulmai an ƙara dora su a wani karatu la yanhakumullahu ayyuhal mu'minina yaqumu min ba ahada ku yi mu'amala da kanzure ba sai dai irin kafiran Makka da suka kore ku suke neman inda kuke ma su kashe ku in dai ba irin wannan ba ku kyautata musu ku girmama su idan kun ga tsoho dattijo nasu yadda zaka kyautata zaka girmama dattijo musulmi shi ma wannan dattijo kristan in dai ba masu yakan ku bane shi ma girmama shi kyautata shi kyauta masa shi yasa wancan hadisin inna min ijlallahi tabaraka wa ta'ala ikrama da shibatil mu'min muslim kai afwan yana daga girmama Allah ka girmama mai furfura musulmi. Sai malamai suka ce wannan kharaja makarajal galib ba sai musulmi ba har wanda ba musulmi ba tsoho dattijo da ya furfura a kyautata masa a mutunta shi a iya inda ba sa yakan ku ba sa taba addinin ku shi ma girmama girmansa imanta kimansa. To saboda haka ba laifi bane a mutunta su ba laifi bane a kimanta su a yi musu abu. Wata mata jiya take tambaya na a group din fatawoyin mata ko fatawoyin mata zalla ina jin kun ji amsan ga wanda suke cikin group din fatawoyin mata zalla tace me abin nan me gadin su ba musulmi bane. To abincin azumi tana jin wani iri a zuciyarta in an yi bude baki dan abin da za ta tura masa shi madama sun saba ba azumi suna bashi abinci sai tace azumi tana jin kamar bai dace ba. To yana gusto wa'annan duk bayanan nayi mata in dai musulmi in dai krista ne ai ba za a yi ma za a yi maku bashi gadi sai kun tabbatar ba maki musulunci bane. To irin wannan nace ku bashi abinci bal ma ku fadada masa ku yalwata masa ku abinda za ku rabar wa musulmai shi ma ku saka shi a ciki hanan babu laifi. To haka wannan ayan ta faɗa ba laifi bane ku kyautata musu in dai ba masu yakan ku bane ku mutunta su. Za mu ɗauki practical aspect na hadisin inda aka samu practically an ɗabbaka shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bari mu fara da faɗin Allah madaukin sarki dama Allah cewa yi iyayenka in ba musulmai bane kar ka yi musu biyayya ai ka yi musu biyayya sai dai in sun umarce ka abin da ya saba wa Allah. Sai da ka iyayenka musulmai da ba sa adawa da addininka duk abin da suka maka umarni ka yi musu in bai saba wa Allah ba kai musu biyayya. Yanzu a matsayinsu na wa'anda ba musulmai ba ki samu miji su ce ba za ki aure shi ba mu ba shi muke so ki aura ba mun yadda ki aure musulmi naki amma ba wannan ba. To in akwai wani alternative to za a yi hakuri da duk damuwar da yake da shi ki hakura ki musu biyayya ki je ki nemi wani daban kuma insha Allah zaki ga albarka duk da ba musulmai bane to Allah shi haka ya fada wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun ko su ce kai shirka da ni ka saba min fala tuqihuma ba za ka musu biyayya ba wasahibhuma fi dunya ma'rufa kaga abinda Allah ya fada wasahibhuma fi dunya kai zaman lafiya da su a duniya ka zama abokin su aboki na gari ka kyautata musu amma a gunda za sa ba Allah ne ba a musu biyayya shi yasa hadisin bukhari wanda ake ce masa hadisin gulamul yahudi wani yaro ba yahudi bar ku ga kyautatawan annabi Anas dan Malik yake ba mu labari yake cewa kana gulamun yahudiyyun yakhdumu annabiyya sallallahu alaihi wasallam akwai wani yaro ba yahude kun ga baba kirista ba fa ba yahude yana yi wa annabi hidima to yanzu gidan annabi akwai ba yahude da yake tiyo annabi aiki gashi nan ba yahude yakhdumu annabi yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima famarida wannan yaron ba yahudin sai rashin lafiya kuma rashin lafiyar nan na ajali ne fa atahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu annabi sai ya tashi ya tafi ya je ya gaishe shi ya gaida wannan ba yahudan yaro kuma fa ku ga girmama girmamawan annabi ku ga mutunci na annabi ku ga iya mu'amala na annabi kai wallahu akbar waye kamar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam waye kamar sa ai sai dai mu kwatanta sai dai mu tuttuno mu kwatanta yaro ne fa karami fa ko mata ba shi da shi yaro mai aikin gidan annabi yaron ya rashi da kai annabi ya tashi ya je gaishe shi da ya je gaishe shi annabi ya ga alamun ga jiki yana tsanani annabi sallallahu alaihi yake cewa aslim ka kalli musulunci mana to lokacin baban yaron yana gurin babansa kuma ba yahudi ne annabi ce ka kalli musulunci to kenan da annabi ce ka kalli musulunci ya gamsu zai kalli musulunci ko fa nazara ila abi sai ya kalli babansa kai ba kai ne kai fa bababun ne sai ya kalli babansa kamar me kenan kamar wa'azin annabi ya shiga jikina amma ina tsoron babana ai ba za ka yi wa abinka biyayya ba baban kuma dake mai kokwalwa ne mai adalci sai yake ce masa Atai Abul Qasim ba zai ce Rasulullahi ba ba zai ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ce kabi baban Qasim karbi musuluncin kabi addinin sa yaron nan fa aslama yaron sai ya musulunta fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul annabi ya fita yana murna yana addu'a yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar na gode wa Allah da sanadiyata Allah ya tserar da shi daga wuta annabi yana wannan yana godiya ga Allah rawahu al-bukhari ya rawaita kun ga fa'idun da zamu samu na zumunci a ciki na farko annabi ya dauke shi aiki yana aiki gidan annabi na biyu annabi ya tashi ya je har can ya gaishe shi kyautata wanda ake zai baka dama ka yi masa wa'azi annabi ya bujuro masa da musulunci ya fifita da'awar annabi akan ta babansa kuma Allah ya masa rasuwa a wannan rashin lafiya daga bayan rasu Allah ya tserar da shi daga wuta to na ga muku annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin mu bane annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kadin Anas to Anas ma nawa yake ina nufin na shekaru ko Anas an kawo shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 9 ko shekara 11 kaga yaro ne to kanin Anas ana ce masa annabi yana ce masa Abu Umayr wato da na ga wannan hadisin sai na tuno mu'amalar annabi za ku yi mamaki yanzu ina so ku ga yadda annabi yake mu'amala da yara ta'amulun nabi ma'al atfal shi yasa duk shegiyar uwa duk shegiyar uwa ita ce za ka samu ƴaƴanta Allah ke suke ta tafi anguwa saboda za su walwala za su walwala wasu fa Allah suke uwar mata mutu ba mutunci ba ƴaƴanki duka zagi hantara ba zama ai hira to ke in ba so kuwa ba ai yadda ake fama da hawan jini da bala'in nan wannan ƴaƴan su suke cire hawan jini wallahi ni yanzu in zauna da yara su yi ta min kwaba nayi dariyan da ban shirya ba wannan abun dadi ne wannan abun dadi ne ka kawo su kusa da kai in kana so kai wayo ma ka gane ka shiga raha shine yara biyu uku ka jefa su a gefen ka sai ka ba su suna ta wasan su kai kuma kana sauraron wasan zaka sha dariya zaka yi ta jin kwaba yanzu da zunnan ga ummu arwa ko da zunnan muna tare da arwa ta yawwa ga kitan arwa ta dauko yar bebinta amma ba yar bebin bane roban faro ne sai uwar ta mata fada kan roban faro tace wallahi sai ta fada kamar wallahi ki a hankali wannan fa wanda abina ne ya saya min ka tana ma'ana irin tana nuna kefa ba gidanku bane na a shine maganar gaskiya shine maganar ya nace sai nace kin fara gani ki bi a hankali wallahi ki bi a hankali wannan gidansu ne ta fara goranta miki to ba wannan da ya ba mu babaki ba kun san me ta yi sai ta ce kuma wannan yar da kuke gani haka dai ai ko ga kinan ai maman arwa sai ta ce kuma wannan yar da kake gani yar aljanna ce roban faro yar aljanna ce ifan Allah sai uwar sai ta tambaye ta sai ta ce ita kade za ta shiga aljanna ita ce a da ita da abina da ke da ahfat sai ta yi shiru kun ga mu hudu ne za mu shiga aljanna sai na tambayi uwar sai na ce ya tsakaninta da Muhammad sai ta ce ai wannan guda biyun su ne jininsu ya hadu da Muhammad da ahfat wata ya nace mata to ba mamaki yanzu ahfan ne ta nuna mata yaro zai shiga aljanna kaza zai shiga aljanna da haka tace da ni ku ganta fa ga ta nan arwa fa ga ta nan ta ali arwa ga ta nan fa kun ganta wannan in ka rasa bulala ai zaka iya dauka kai bulala da ita amma wajen shiga aljanna ita za ta shiga aljanna mamanta za ta shiga aljanna yar bebinta na faro za ta shiga aljanna sannan ahfad dinta yayarta babba to don Allah yaro in baka jawo shi jiki kana jin dadin hiran nan ba a maka kwaba dan Allah me abin to bari mu ga yadda annabi akwai kanin Anas sunan kanin Anas annabi ya sa masa Abu Umayr ya sunan kanin Anas Abu Umayr wannan kanin Anas din yana da tsuntsu kun san yaro da keji ko ba laifi ya halatta ka saya wa yaro tsuntsu ka sa shi a keji ka koya wa yaron kula da tsuntsun daga nan ka fara koya wa yaro shugabanci kamar yadda kakanninmu da su ga sun sayi me sun sayi akuya ko kaza sai a ba wa yaro a ce taka ce da sassafe zai ne gyaran sa sai ya ji ya bata kuma in ba a yi sa'a ba in ya zuba geron nan in wata kaza ko ta uwarsa ne ta zo za ta sai ya kore ta to su dukkan wannan abin da ariyan kaga yana koran kazar wata kace ah waye baka geron waye baka kazar ya ka hana kazar umminka kuma cin abinci ai za ta cinye min abincin nawa to wannan yaron yana da tsuntsu a keji kullun zai taho da tsuntsunsa gidan annabi ya ta wasa da tsuntsunsa sai ranan tsuntsun ya rasu ku rike abin da na faɗa ban ce ya mutu ba sai ya rasu yaron nan kuka yake Anas ya ba wa annabi labarin cewa tsuntsun Abu Umar ya mutu ya rasu kenan ko in mutum ne ya rasu ake zuwa a yi ta'aziyya ko in dabba a ku ne kuke ganin in mutum ne yanzu yaron nan da tsuntsunsa ya mutu wallahi in ba ku yi sa'a ba tsuntsun nan ya fi ubansa ba shi yanzu shine an masa rasuwa yanzu inda babansa ne ko mamansa ko wani na kusa da shi ya rasu in ka je kana yaro ta'aziyya zai gane ne ma amma annabi sanadiyar rasuwar tsuntsun nan sai da annabi ya tashi ya ziyarci yaron nan ya masa ta'aziyyar tsuntsunsa saboda only language da yaron nan zai fahimta shine kaje ka jajanta masa tsuntsun sa ya rasu ya aba umayr madha fa'ala nughayr tsuntsun an bashi suna sunan sa nughayr annabi ya je ta'aziya wa yaro saboda tsuntsun sa ya rasu ka ga yanin wanda ya fi annabi iya mu'amala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wannan dabi'unsa kenan zamu zo ku ga mu'amalansa da wanda ba musulma bari ku gane su kun ga ayyadda yayi da wannan mai wannan mai ba yahudan ba mun ga yadda yayi da shi to bari mu ga yadda suka hadu da wata mata ba musulma ba ku ga kyawun mu'amalan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Asma'u ƴar Abubakar Asma'u ƴar Sayyidina Abubakar Allah ya ƙara masa yadda Allah ya ƙara musu yadda gaba daya Zaman lafiya mu ƴan uwa shine mu koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam mu koyi da Annabi Asma'u tana cikin kunci akan waccar aya da Allah ya ce babu mu'amala tsakanin musulmai da kafiri babu tace sai mahaifiyata ta kawo min ziyara garin da nake amma mahaifiyata ba musulma bace wannan mahaifiyar Asma'u ita ce ake ce mata Qutaila bint Abdul Uzza Qutailatu Qutailatu bint Abdul Uzza mahaifiyar Asma'u kun san wace ce Asma'u wa zai ga min wani abu na abun tarihi da musulunci ya gode wa Asma'u game da musulunci wa zai ga min abu daya Asma'u ƴar Sayyidina Abubakar wani abun bajinta ta yi wa musulmai wa zai tuna na maimakon me ya wani irin taimako ta yi wa annabi yawwa lokacin da annabi zai yi hijira da shi da Sayyidina Abubakar suna jeji fa ita kadai ta aka nuna mata gunda su annabi suke zaka dafa abinci ta zagaya ta hanyar da ba za a ganta ba ta kai wa su annabi abinci suna cikin kogo amma kuga Allah ikon Allah uwarta ba musulma bace wani zai ce a yanzu a matan Sayyidina Abubakar akwai ce ba musulma ba a ita mamarta an aure ta ne tun a jahiliya tun kafin zuwan musulunci sannan tun kafin ma musulunci ya zo Sayyidina Abubakar kuma ya sake ta suka rabu da Sayyidina Abubakar bayan musulunci ya zo to still da bata karbi musulunci ba bata karbi musulunci ba to kun ga ko ba musulma bace ai ƴarta dai kam za ta tana inda take ta kai mata ziyara ko sai ta kawowa ƴarta ziyara sai Asma'u din sai ta zo ce ya manzon Allah ina tambaya mahaifiyata ta zo min ziyara amma fa ba musulma ba shin ya halatta in je in gaishe ta afa asilu ummi ya halatta in sada zumuncin ta in je in gaishe ta annabi ya ce na'am sili ummaki ki je ki sada zumuncin mahaifiyarki dan ba musulma bace ba shi yake nuna ba za a yi zumunci da ita ba la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum in dai basu yaƙe ku ba basu nuna muku ƙiyayyar addinin ku babu laifi ku kyautata musu wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi wasu ma suka faɗa wasu malamai kamar imamu al-qurtubi da ibnu kathir suka ce wannan ayar ma sababin saukanta shine tambayan da Asma'u ƴar Abubakar ta yi game da mahaifiyarta ba musulma ba wasu suka ce ayin ta sauka dan ita ne ma ma'ana ayin ta sauka dan Asma'u binti Abubakar haka Imamul Qurtubi ya ibnu Katsir ya fada yake ta hadhihi al-aya nazalat fi asma binti Abubakar hina qadimat ummuha wa hiya mushrika lokacin da mahaifiyarta ta zo garin da take alhali mahaifiyar ba musulma ba tace zan iya ziyartar ta annabi ya fayi ba yace mata aka sauka da wannan aya Imamul Qurtubi yake cewa fihi dalilun ala silatil abawayn al kafirin wal ihsan ilayhima ma lam yakun fi dhalika ma'asiya. Sannan musulunci ya ce ayi adalci a kyautata a ƴan uwanka wanda ba musulmai ba. Ya zo a hadisin Bukhari da Muslim, shi ma wanda Abdullahi dan Umar, shi ma duk muna kawo practical aspect ne na ayar ko shi sayyidina Umar, Abdullahi dan Umar yana ruwaitowa daga babansa, yake cewa mahaifina Umar wataran sai ya ga wani mutum yana sai da tufafi amma na alharini. Kun san haramun ne musulmi ya sa tufafin alharini ba, kafire ne za su saka su, kuma dama kafiri bai da rabo duniya da lahira. Annabi da ya ga wannan, sayyidina Abubakar, sayyidina Umar da ya ga wannan tufafi na alharini sun burge shi, sai ya ce wa annabi, ifta hadhihi hulla talbasuha yawmal juma'a wa idha ja'aka alwafdu. Ya manzon Allah, ka sai wannan alkyabban mana kake saka ta ranar juma'a, kenan alkyabbobi da limamai suke sawa ran juma'a, akwai hadisi sunna ce ran juma'a ka saka a matsayinka na imam, ka sa wani abu da zai bambance ya nuna cewa wannan shine imam din, inda tambaya gunsa za a je. Yace ka sa ran juma'a, sannan in manyan baki sun zo maka ziyara, ka saka ka fito da manyan kaya. Yaro mai kukan nan don Allah, hisba a wata nan annabi sarsa ke cewa kasai a Umar ke cewa radiyallahu anhu, kasai ya mana ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kake sawa ran juma'a, in baki sun zo shi ma kake sakawa. Sai annabi ke cewa inna ma yalbasu hadha man la khalaqa lahu fil akhirah, wanda zaka ga ya saka wannan shine wanda bai da rabo a lahira. Kafirai kenan, kafirai ne kawai za su ke saka wannan, musulmi ba zai saba, ba kayan musulmi bane. Musulunci ya hana mu saka kayan masu alhariri. To wata nan kuma sai wani mutum, shi bai san haramun ne annabi ya sa ko musulmi su saba, sai ya je nemo irin wannan manyan kayan, sai ya kawo annabi kyauta. Annabi kuma kun san ai ba zai ki karban kyauta ba, tunda ba giya bace ba alhanzir bane, annabi sai ya karba. Amma da annabi ya karba, sai ya aika wa sayyidina Umar. To me yasa annabi ya ce, sayyidina Umar ya ba annabi shawari ya sai, annabi ya ce a marasa rabo ne za su sa, kuma an ba wa annabi kyauta, annabi kuma ya dauka ya aika wa sayyidina Umar, me wannan abun yake nufi? Sayyidina Umar sai ya shiga damuwa, sai ya taso ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa ya manzon Allah, ya za a yi in saka abin da kai ka kisawa, kai na ce ka saya ka sa ka ki, ni kuma ka aiko min ka ce in sa? Sai annabi ta, dama ban aiko maka dan ka sa bane, ban aiko maka dan ka sa ba, na aiko maka ko ka sayar wa kafirai, kai amfani da kudin, tunda su za su saka, su kan ba wani matsala su saka yin su, dama ba su da rabo a duniya da lahira. Amma ma ni abin da nafi so kamar haka, ai annabi faɗa ko kamar haka, ban baka ka sa ba, na baka ka sayar ko kai kaza. Sai sayyidina Umar bai sayar din ba, sai ya tuna wani dan uwansa a Makka wanda ana zaune kalaushi, babu rigingimu, babu kaza. Sayyidina Umar sai ya ce a kai wa dan uwansa, sai aka aika, sai annabi sai ya ga annabi ya manzala, na aika wa dan uwana ba musulmi ba a Makka. Annabi ya tabbatar masa babu dama, suka za su saka yin su dama. To abinda nake nuna mana, ku duba yadda sayyidina Umar ya dauke kyautar da annabi ya bashi, ya aika wa wanda ba musulmi ba dan uwansa na jini. Kenan ƴan uwanka na jini wanda ba musulmi, musulunci ya yadda a kyautata musu, in dai ba masu yakar mu bane. To ga wani hadisi na wanda ba musulma ba, na kirkin annabi da tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam. Imran ibn Husayn, Allah ya kara masa yadda, a hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito, a kissar wata mata mushrika wacce ta je ta debo ruwa a gorori guda biyu a gorogo gora guda na ba irin na faro ba fa ko ba ku ji ba ba irin goran faron arwa ba a gorori guda biyu kuma da nisa ake tafiya debo ruwa yanzu kamar yanzu daga nan anguwa a ce ba za ki samu ruwan sha ba sai kin je kaman tumfurkin debo kuma kika debo ruwan daga tumfure sai da kika zo hanyar shigowa na sarawan nan ba kin iso gida ba sai wasu suka ganki suka ce dan Allah ki taimake mu da ruwan nan zamu yi amfani da shi dan Allah in baka da tausayi zaka bada ruwan nan sai mai tausayi ko wannan matar saboda tausayi sai ta ce to gashi ku karba ta dauki ruwa ta basu kenan fa yanzu in sun bata ruwan nan duka in suka yi amfani da ruwan nan duka afwan ba batawa ba sai ta sake koma kaman tun furta sake lebowa to sai ta basu da ta basu sai annabi ya ce to kowa dama za su yi alwalani na sallah wanda yake nuna ruwan kayan wanda ba musulmi ba za a yi har ibada da shi carpet din wanda ba musulmi ba in kana tabbacin ba a sa giya ba a sa najasa za ka karba kai sallah kai drum din wanda ba musulmi in ka san suna da kokari wajen tsafta za ka dabi ruwan su kai alwala to annabi sai ya karbi butan sai ya ce kowa zai alwala kun san me faru sahabbai suna da yawa a gurin bari in fadai kamar yawan yadda zai fito da kyau sahabbai sun fi dari amma kowa sai da ya alwala mai sha ya sha ruwan nan kuma ko kamar allura ba abin da ya ragu haka aka miga mata ruwanta mu'jiza nawa wani annabi sallallahu alaihi wasallam aka gama gagab aka miƙa mata ruwanta ba abin da ya ragu a cikin ruwan nan haka mai hadisi ya fara annabi kai ya gaya mata da kanta da ya miƙa mata ruwan sai annabi ya ce wa alami ki sani anna lam nazra min ma'iki shay'an ki sani min ma'iki shay ki sani ruwanki fa ba mu rage miki shi da komai ba ba abinda muka rage ai lam nanqus wa lam na'kus shay'an bighairi haqqin na farko wanda muka karba mun yi amfani da shi amma ba mu taba haƙƙin ki ma a ruwar ba kun ga an gama mataki na farko duk wanda ya maka abin arziki kai maka zo mai mutunci ka zo mai kimantawa kar ka yadda a aiko yaro ya kawo maka kyautan kuɗi ka bar yaro ya tafi baka dan bashi tukuici ba wannan ba al'adar mu bane sai ka dawo wani abu ka bashi a baka miliyan 1 ai mafi karanci dai dan aikan nan ka bashi 50,000 amma wani a kawo masa kyautan miliyan 1 dan aikan nan ka ci ashe kai yaron arziki ne ka Allah da ya maka albarka to in ka je ka gaishe shi sai ka ce ba zan gaishe shi ba shi ai ya san daga son yi turma kuɗi ka bani kuɗi sai ka ce in gaishe shi wannan shine mutunci fa to bari ga mutuncin da annabi yayi ta dau goranta za ta tafi sai annabi ce a tsaya tsaya ki hatu ma kana inda kum duk sahabban nan da suke gurin nan kowa ya duba boransa ya duba jakarsa ta tafiya duk abin da yake da shi mai amfani da wannan jakimar ba musulmar ba za ta amfana kowa ya zo ya tara a nan gurin zamu bata sayyidina Umar yake cewa Imran yake cewa fa jama'ana laha min kisarin muka tattara mata dan biredin mu da ya saura dan dibino da ya saura ɗan sauran abubuwan da zai mata amfani mai dan taro da sisi duk muka hada mata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa sarra laha surra aka hada mata wani buhu cike da kaya aka daure shi aka ci sai annabi ya ce izhabi karbi wannan abin da muka tara miki ki tafi fa atmi'imi hadha iyalaki ki je ki ciyar da iyalanki wa alami anna lam nazra min ma'iki mu da ki sani ba mu rage ruwanki da komai ba yadda muka karba haka yake bude ma ki gani gashi nan a ciki kuma ga kyautata da muka yi saboda irin kyautata da kika mana ku ga ba musulma ba ba musulma ba amma ku ga yadda annabi ya kyautata mata sallallahu alaihi wa sallam. To ku duba duk da ba musulmai ba da aka ce a kyautata musu sai Allah ya ce wa aqsidu ku yi musu adalci inna Allah yubul muqsitin, Allah yana son masu adalci har in har koda ba akan musulmai ba, wanda ba musulmai ba ka masa adalci. Duk wanda yake da adalci ranar tashin alkiyama a sama za a dora shi kan minbari, kenan duk shugaba mai adalci ubangiji zai dauka darajarsa. To kai ma ka zama mai adalci. Zamu cika da hadisi na ƙarshe, zamu cika da hadisi na ƙarshe, ku ga cika alƙawarin musulmai hadda wanda ba akan kafire ba. Hudhaifa ibn al-Yaman a hadisin Muslim yake cewa naso na halarci yakin badar, amma kun san me yasa Hudhaifa bai samu halartar yakin badar ba? Dalilin shine ya fito yakin badar da shi da babansa da ake ce masa Husaylun, kamar Husaylu, baban Hudhaifa ibn al-Yaman. Yake sha sun fito tare, dukansu musulmai ne, suna cikin tafiya sai Quraishawa suka tsare su, saboda ai na gaya muku a yakin badar, zuwa karatun yamma ne ko karatun maza ne na yamma, a yakin badar ba yaki bane, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari dukiyar Quraishawa za ta zo ta wuce ta yankin ta gefen abin nan yambo wajen badar. Annabi dama an zalunce su, an kwace musu dukiyar su, ya ce mu je mu karbi dukiyar mu mun rage asara, ba yaki suka je yi ba. Su kuma yan badar da suka samu labari Abu Lahab ko sai aka Abu Jahl sai aka taso da wata sabuwar runduna cewa ku zo ku biyo dukiyar kun nan da Abu Sufyan ya fito, musulmai za su karbi dukiyar su ku tare su kar a karba. To musulmai da yawa sun fita sun tafi, to shi Hudhaifa yana baya, sai shi ma ya shirya da shi da mafinsa ya ce to mu bi su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suna kan hanya sai Quraishawa suka tare su, da suka tare suka ce mun san za ku je ina za ku je, wato za ku je wajen Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ko ku taimake shi ko? Sai suka ce a mu za mu je Madina ne. Sai suka musu tauriya, dole dama sai sun biyo ta Madina ai, sai suka musu tauriya. Sai suka ce kuna da tabbacin Madina za mu je? Suka ce Madina za mu je mana. Su ko suna nufin in sun zo Madina kai ba su yi ƙarya ba ko? Idan suka samu Annabi a Madina kuma me za a yi? Mu tafi can ko sai a je nan kuma a bada ka abin nan a bude wuta? Sai suka ce to mu ba mu gama gansuwa iya Madina kawai za ku je ba, in wani abu zai iya tasowa za ku iya yi. Sai suka ce ba zan mu bar ku tafi ba har sai kun ɗauka mana alƙawari. Sai Hudhaifa da babansa sai suka ce to menene alƙawarin? Sai waɗannan kafiran mushrikai Quraishawa sai suka ce alƙawarin shine la tuqatil ma'ahu, da fatan kun dau alƙawari ba za ku yadda ku yaƙi tare da Annabi ba. Yanzu fitan da Annabi zai ba za ku tare da shi ba. Hudhaifa ibn al-Yaman yazo sai ya ga Annabi ya ce ya manzon Allah ga abin da ya faru da mu a hanya bayan an fito za a tafi yaƙin Badar. Yace ga abin da ya faru da mu a hanya, wasu mushrikai sun tsaye da mu, muka ce za mu zo Madina ne, mu kuma alhali in mun zo Madina ba muna so mu yaƙi da kai. Suka ce ba za mu bari ku tafi ba sai kun yi alƙawarin ba za ku yaƙi da Annabi ba. Kun san me Annabi ya faɗa? Annabi ya ce da kai da babanka an yafe muku Badar ɗin, ku koma kar a je gurin Badar su gan ku su ce musulmai ba su da alƙawari, musulmai ba sa karya alƙawari. Ku ga falalan Badar ɗin nan, saboda kar a karya alƙawari da kafirai. Amma Annabi ya ce a cika musu alƙawarinsu. Hudhaifa da babansa suka koma, haka ne ba su halarci wannan yakin ba. Wannan shine uzurin abin da ya sa Hudhaifa bai je shi Badar ba. Musulunci kenan, dan Allah ka gaya min addini ne fi daɗi. Shi yasa duk inda kaga an karya alƙawari ko a Najeriya tsakanin musulmai da ba musulmai, kaga an karya alƙawari wallahi zaka samu ba musulmai bane suka karya. Musulmi shi wawa ne, ta wani bangare ta yana yadda da abin da aka ce alƙawari ne. Kuga Annabi da Banu Nadir, Banu Kainuka da Quraishawa da aka yi alƙawari na shekara 10 din nan dukkan su suka karya. Amma banda musulmi shisa musulmi in kaci bashin wanda ba musulmi ba kace gobe karfe 10 kafin 10 ka mayar masa ka nuna masa kyawun musuluncin mu in akwai wani abu na mutunci na tayin ku za ku nuna musu kyawun addinin mu amma ka zama musulmi mayaudari a wajen kafirai baka da mutunci makaryaci don Allah da ya za su yarda da addinin mu shisa kullum waɗanda ba musulmai muna tare su zance ku duba kyawun musuluncin mu kar ku duba munin aikin musulman mu Allah ka gyara mana subhanaka allahumma hamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha allah ta'ala gobe za mu tashi